أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوام يكوم شيني هذا مو وانا مسلاتي ميتارن البركة بابا مسلاتي جمعة ننتكين غرين دوس انجيها رجقاوة وانا رانتا الصبر وانا يو 27 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 6 ga watan 4 miladiya 2044. Wannan wato ainihin zamana mu na yau shine zamana 27 a cikin wannan wata na Ramadan, wanda mun somo karatunmu tun a ƙarshen suratul Ahqaf, kuma muka yi suratul Qital ko kuma suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan mun kammala muka shigo suratul Fath, wanda a yau gashi mun karanta ko kuma za mu yi aya ta 8 da kuma aya ta 9, wanda kuma wada Allah wannan ayoyi guda 2 da su ne tafsirin alqur'ani mai albarka a wannan wata mai albarka zai kammalo sai kuma yawan rai. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna arsalnaka, tabbas mu ne muka aika ka, shahidan halin kasancewa kamar yin shaida, wa mubashiran halin kasancewa kamar yin albishir, wa nadhiran kuma halin kasancewa kamar yin gargaɗe. Menene dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ko manzo alaihi salatu wassalam da wa'annan gwalagwalan sifofi? Litu'minu billahi wa rasulihi, domin ku yi imani da Allah subhanahu wata'ala da ainihin manzonsa, wa tu'azziruhu, kuma ku girmama shi, ku taimaka masa, wato waqiruhu, kuma ku mutunta shi, ku ba shi dukkan matsayin da ya cancanta, wato sabbihuhu, sannan kuma ku tsarkake shi, bukratan da safiya, wa asila da kuma ainihin yammaci. Wayannan ayoyi suna kunshe da bayanin daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma irin tagomashin da mu Allah ya yi mana ta hanyar sa alaihi salatu wassalam. Allah ya ce, inna arsalnaka, tabbas mu muka aika ka. To iya wannan gabar kawai ta isa ta nuna matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam, don Allah yake cewa, Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, Allah shi yake zabar wato ainihin manzanni masu isar da saƙo daga cikin mala'iku da kuma cikin mutane. Duk wanda ya cancanci har Allah ya aika shi zuwa ga wani abu, to wannan matsayin ba ƙaramin matsayi ba ne. Shi ya sanya a wata ayar Allah ya ce, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati, ko haythu yaj'alu risalata, Allah shi ne ya san inda ya fi dacewa ya saka saƙonsa. ko anan rayuwar duniya aka ce wani babban mutum mai matsayi ya zabe ka a matsayin kai ne dan aikensa, duk wani muhimmin sako da za a kai to kai aka aminta ka isar, kai aka aminta ka kai wannan sakon, wannan ba karamin matsayi bane. To sai ya zamo manzo alaihi salatu wassalam shi Allah ya ni'imta da wannan matsayi, kuma ya zamo shi ne afdalur rusul, duk ma wasu masu kai sakonni da suka gabace shi to kuma shi ne shugabansu, shi ne mafificinsu. Ata akhiran wa kada baz zaman kana qabla, manzo alaihi salam shi ne yazo ta fuska aikowa a karshe, amma kuma ya fifici duk wanda suka zo kafin shi. To Allah sai yake cewa inna arsalnaka, lallai mu muka aika ka. Kuma wata khasiyya da Allah ya manzo alaihi salam, ba wai dole sai nan take sunansa na yanka ya zo sannan wakilin suna ya biyo baya a gane da shi ake ba, kawai da an ji Allah ya yi maganan damiri inna arsalnaka ko abin da ya kama da haka, to kawai ko ba suna na yanka a kusa da wannan damirin to an san da manzo alaihi salam ake. To Allah sai yake cewa tabbas mu muka aika ka shahidan a matsayin mai shaida, duk lokacin da kaji an ce wane shaida ne, an yadda da shaidar da zai bayar to an gamsu da gaskiyarsa da amanarsa da kuma nagartarsa, duk wanda ba a yadda da nagartarsa ba ko ya faɗi shaida ba a karɓa. To amma Allah sai ya lamunce wa manzo alaihi salam cewa shi ne mai shaida, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Allah yake cewa ya lamari zai kasance idan muka zo da mai shaida kowace al'umma, kuma kai muka zo da kai a matsayin mai shaida ga wannan al'umma. Ma'ana manzo alaihi salatu wassalam zai ba da shaida gare mu, wanda suka bi Allah suka bi manzo su samu shaida ta kwarai, wanda suka kangare su samu shaida akasin wannan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu ko inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, akwai wanda suka kangare suka kaurace manzo Allah ya ba da shaida akan su cewa sun liki wannan al-qur'ani abun kaurace ma wal iyazu billah. To sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala ha'ula wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Allah ya faɗi matsayi na manzo alaihi salatu wassalam, yake cewa a lokacin da za mu tashi mai shaida a cikin kowace al'umma, kai kuma za mu zo da kai a matsayin mai shaida ga wannan al'umma taka, duk wanda ya zamo sun bi sunnar manzo alaihi salatu wassalam to manzo Allah yana zamowa shaida a wajensu. Wasu daga cikin sahabbai suke ta yama aikin Allah, ya za a ka gane al'ummar ka har ka ba da shaida a gare su a cikin wato kunzumin al'ummatai masu yawa, al'ummomi na annabawa da suka gabace manzo alaihi salam, annabi Musa, annabi Isa da duk annabawa da suka gabata. To mu kuma ga mu mune na ƙarshe, kuma Allah ya taimake mu mune mafiya daraja. To sai manzo alaihi salam yake ta ku bani labari, yanzu idan za a ce akwai ɗayan ku da yake da doki danda biyar, ba zai iya gane shi a cikin baƙaƙen dawakai ba? Suka ce na gane shi, doki danda biyar shi ne mai farin goshi da fararen ƙafafuwa. Akwai doki danda hudu mai fararen ƙafafuwa ba farin goshi. To amma idan aka ce wurran muhajjal, to wannan shi ne mai farin goshi da fararen ƙafafuwa. Ma'ana yanzu idan dokinka mai fararen ƙafafuwa da farin goshi ya ɓata a cikin baƙaƙen dawakai wuluk, ba za ka sha wahala gano shi ba, daga nesa za ka nuna ka ce ga ya can. To sai manzo Allah yake cewa sofanan alwala da muke wanke fuskoki da wanke hannaye da wanke ƙafafuwa da su ake shaida mu a cikin sauran al'ummatai gobe alƙiyama, wannan hadisin kaman yana nuna wal allamu kadai muke alwala ko kuma in ma akwai wanda suke alwala ba irin tanu bace ba to wannan ni'ima ce Allah ya mu wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan dai Allah ya tabbatar mana manzo alaihi salam an aiko shi a matsayin wanda zai yi sheda sannan wa mubashiran kuma zai yi bishara wato ainihin a wajen wanda suka bi Allah fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tundira bihi qauman ludda wanda suka zama suna bin Allah masu jin tsoron Allah to ana musu albishir da kyakkyawan makoma kyakkyawan mazauni shine aljanna wanda suka kangare ma Allah su kuma ana musu gargadi da jan kunne a hirdin su in ba su tuba ba gidan wuta yana jiran su to shine wannan ainihin sifofi shahidan wa mubashiran wa nadira zamu ga anan guda uku Allah ya kawo a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sai kuma kaga sai ka wasifofi guda biyar kuma shi mai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma shi fitila ne wacce take mai haskakawa duk wanda ka gani a cikin duhun jahilci bai kalbi fitilar da manzo alaihi salam yazo da ita ba wa in tuti'uhu tahtadu wannan sheda ce kan kat daga Allah in ka ga mutum ya bace bai bi manzon Allah ba duk wanda ya bi manzon Allah zai shiriya kuma mai tsada babu shakku akan wannan Allah ka shiryar da mu to sai Allah yake cewa litu'minu billahi wa rasulihi wannan sifofin da aka faɗa na aiko manzo alaihi salam yayi bishara yayi gargadi mai hikima hikimar litu'minu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah da manzonsa imani da Allah da manzo gaba ce wata take mai fadin da sai mun sha faɗa in gazo al-imanu billah gabobi ne masu yawa lokaci ba zai ba mu dama ba amma dai duk mai son tsira gobe alkiyama dole sai ya jaddada imani sai irin yadda ake bukata imani a musulunci ya kasance to Allah sai ki tani tu'minu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da manzansa wato da ainihin manzansa wato azziruhu ku taimaka masa wato waqiruhu ku mutunta shi wato sabbihuhu ku tsarkake shi to wannan wakilan sunan abun wa suke komawa malaman tafsiri sun yi daban-daban al-imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa tafsirul karimir rahman yace anan Allah ya kawo wato gabobi guda uku gaba mushtaraka tsakanin Allah da manzo da kuma gaba da take banci manzo alaihi salam da gaba da take banci Allah litu'minu billahi wa rasulihi wannan gashin nassin ya fito dan ku yi imani da Allah da manzo imanin ka da Allah bai cika ba bai yi ba sai kai imani da manzo alaihi salatu wassalam to wato azziruhu wato waqiruhu wannan kuma khasun bihi sallallahu alaihi wasallam domin ku taimaka masa ku taimake addininsa kuma shi ku mutunta shi ku ba shi girman sa za ka ga cewa kaman yadda malamai suke ta maimaitawa sunayen manzo alaihi salam guda hudu biyar sun zo cikin alqur'ani na cikin biyar wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmad wannan shi ma sunan ne manzo alaihi salatu wassalam to duk waɗannan sunayen da suka zo sunan yanka babu inda Allah ya kiraye shi sai dai ba da labari ta fuskar kira ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil haka Allah ya tayi masa to kuma kada wanda ya kuskure ya kira manzon Allah da sunan sa na yanka sai dai ya rasulullah ya nabiyullah ya abul qasim ya khalilullah da abin da ya kama da haka wannan yana daga cikin at-tabjir shi yasa malamai suka ce har a yanzu idan da za a ce ko ɗanka ko almajirinka ko wani daga cikin wanda kake sama da shi to sai ya zama suna gare shi irin na manzo alaihi salam to ko din laifin da ya ma kada ka kiraye shi da wannan sunan ka zage shi to saboda haka dai a takeice yana da kyau to saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa tu'azziruhu wa tuwqiru to sai ce wa tusabbihuhu to kuma ku tsarkake shi bukratan wa asila nan kuma abin da ya shafi Allah subhanahu wataala wasu malaman tafsiri suna ganin cewa damar din za su koma gaba ɗaya zuwa ga Allah misali Jamaluddin al-Qasimi a cikin masir ta'wil yana ganin su wannan abama'ir din suna komawa ne gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala yace domin za a samu infikaki idan aka ambaci biyun aka da sun kuma ga manzo alaihi salam ɗayan kuma ya koma ga Allah to amma ra'ayin jumhurin malamai wa tu'azziruhu wa tuwqiruhu suna cewa huwa alwaqfu tam waqfi ne cikakke shi yasa ga gani Musa nan a cikin yaran mu na makarantar allo da kiyan daga cikin waqfin nabi sallallahu alaihi wasallam irin waqfa da ake manya manya ma'ana ana so a ce maka wa tuwqiruhu magana ta cika cif wa tusabbihuhu sabo magana ce zaka tashi to saboda haka manzo alaihi salatu wassalam muwaqqarun ne mu'azzamun ne hayyan wa mayyitan manzo alaihi salam dole a mutunta shi a darata shi yana rayuwa a duniya ko bayan komawa sa ga Allah to saboda haka sai wasu malamai suka ce wa'annan biyun nasa ne wato akan samu ishtibaku dama'ir kaga damirai sun hadu da wannan da wannan da wancan amma kuma ba lalle bai duk suna komawa zuwa ga wuri daya misali Allah subhanahu wataala yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu kaga duk wannan bayanan ko akwai inda ke komawa barakna hawlahu shi masallaci mai alfarma ake nufi linuriyahu manzan Allah ake nufi innahu Allah ake nufi to aka samu da mirai su kasance ainihin haka kusa da kusa kuma kowa yana komawa zuwa ga ainihin wani sunan wanda yake ainihin wanda ba ɗayan yake komawa gare shi ba to ala kulli halin Allah ya fada wa manzo alaihi salatu wassalam wannan yace wa tusabbihuhu kuma domin ku tsarkake Allah wannan tusabbihuhu malamai sun yi masa fassara biyu ko dai at-tasbihul lafzi bi ma'ana tanzih subhanallah wannan tanzihi ne ga Allah subhanahu wataala tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba ko ku wa tusabbihuhu kinan tusalluna lahu ku yi sallah domin Allah bukratan wa asila salloli wanda suke na safiya da kuma salloli wanda suke ainihin na yammaci to duka dai wannan ba warware juna kenan domin ku tsarkake Allah ku ci gaba da yin tasbihi domin kuma ku ci gaba da yin salloli kenan kaman wannan gabar tana nuna mana hikimar aiko manzo alaihi salatu wassalam kashin bayan su ne wannan abubuwan litu'minu billahi wa rasulihi imani da Allah da manzo su ne kashin bayan addini wa tu'azziruhu wa tuwqiruhu mutunta manzo alaihi salam da bashi kariya lokacin da manzo Allah yake rayi ka taimaka masa a fita jihadi da kai kai iya mai yiwuwa wajen ba manzo Allah kariya lokacin koma wasa ga Allah irin yanzu to kai tsayin daka ka zare kansa kalinka a wajen taimakon sunnarsa wannan shine abin da zaka iya ko da bakinka ko da alƙalaminka ko duk da damar da Allah subhanahu wataala ya baka sannan wato sabbihuhu bukratan wa asila kuma tsarkake Allah da kuma yawaita salloli a kowane lokaci malaman tafsiri suka ce da aka ce bukratan wa asila ba ana nufin da safiya kadai kuma da yammaci kadai ba a'a ana nufin fi jami'il awqat domin yadin kace kai ai abubuwa ga sunan gabar da yamma kaga baka nufin banda tsakiya in kace gabar da yamma kudu da arewa ma'ana ta ko ina kenan to da aka ce bukratan wa asila safiya da yammaci ma'ana dukkan lokuta gabaki daya to wannan a gurguje sune tafsirin wa'annan ayoyi suna buƙatar dogon tafsiri to amma yau ne khatamin muta tafsiri da kuma bayanin da zasu biyo bayan shi yasa muka yi ainihin a takeici masu tafsiri abinda yake nan rubuce aka ce inna arsalnaka shine ba'athnaka ila al-kaffa mun tura ka zuwa ga dukkan mutane shahidan ala ummatika ala fil qiyama wato kana mai shaida ga al'ummarka ranan tashin al-qiyama wa mubashiran kana mai bishara liman amana minhum fid dunya bil janna wato wanda suka imani a duniya to kana musu bishara da samun aljanna wa nadiran kuma kana gargadi shine mundiran mukhawifan fiha kuma kana yin wato tsoratarwa a rayuwar duniya man amila su'an ga wanda ya mumunan aiki kana ja masa kunne da gargadinsa da gidan wuta litu'minu billahi wa rasulihi domin ku imani da Allah da manzansa yace bitta'il fawqaniyya wa qari'a bitataniyya sai a ance li yu'minu billahi wa rasulihi wa yu'azziruhu wa yuqiruhu wa yusabbihuhu to shine abinda yake cewa an karanta da ya'un wata take mai digo kasa yace wa fi salafati ba'dahu da kuma wannan uku kaga ni tu'minu shine na farko sannan wa yu'azziruhu wa yuqiruhu wa yusabbihu sune uku da suka biyo bayan li tu'minu shine mai tafsiri ainihin yake nufi yace muta'alliqun bi arsalnaka yana da alaka da arsalnaka ma'ana da ibn kathir al-makki da abu amr al-basri su suka karanta da wannan da aka ce li yu'minu billahi su bayin Allah gabaki daya ma'ana da wanda yake nan da wanda baya nan sannan kuma wai abin nan wai yu'azziruhu wai yuqiruhu wai yusabbihu da'ana da wanda suke nan da wanda ba sa nan gabaki daya amma idan aka ce li tu'minu kaman an kebance wanda ake magana da kansu a gaban su ba lalle bane a ce su kuma wanda ba sa nan su fahimci ainihin da su ake to shine sai yake cewa wa tu'azziruhu yace tansuruhu domin ku taimaka wa manzo alaihi salatu wassalam a wajen isar da sakon Allah yace wa qari'a bi zayaini ma al-fawqaniyya akwai qira'a shadda wa tu'azzizuhu to wannan qira'a ce ainihin shadda ba ta cikin sab'iyya ko kuma ashariyya wa tusabbihuhu wa tuqiruhu shine yace tu'azzimunahu wato ku dunga girmama shi kuna mutunta shi sai yace wa dhamiruhuma lillahi aw li rasulihi wannan dhamiri wa tu'azziruhu wa tuqiruhu kaman yanda na ambata mana ko dai kace sun koma ga Allah subhanahu wataala ko kuma sun koma ga manzo alaihi salatu wassalam wa tusabbihuhu sannan kuma ku tsarkake shi ayyullah shine Allah subhanahu wataala wannan babu sabani dhamiri ga Allah yake komawa ba a yi ma kowa tasbihi sai Allah subhanahu wataala bukratan da safiya wa asila da kuma yammaci yace bil gadati wal ashi wannan sallah ko tasbihin ya kasance da safiya da kuma yammaci ma'ana dukkan lokuta gabaki daya to ƴan uwa nan zamu takaita a tafsirin wa'annan ayoyi insha Allahu ta'ala sai abubuwa da Allah zai saukake na ƴan bayanai da kuma ainihin nasihohi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ƴan uwa musulmi kaman yanda na sha maimaitawa daga lokuta zuwa lokuta abinda Bahaushe yake cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka duk wani alkhairi to duk kwazanka duk ƙoƙarinka baka isa ka ce za ka kai shiga ci kai kadai ba komai ƙarfin jikinka komai lafiyarka komai wadatarka komai duk wani abu da Allah subhanahu wataala zai zamo ya baka inda akwai wanda zai iya kai da'awa gaci shi kadai to shine manzo alaihi salam amma Allah sai yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafe ka shine wato ainifin ya baka karfi da nasararsa sannan da agazawa ta mu'minai ma'ana sahabban nan da su aka shiga aka fita aka kai gwauro da mari a wajen kafa wannan tubali na addinin da muke cingajiyarsa a yanzu to wannan zai nuna cewa duk basirarka duk hikimarka alkhairi baka isa ka kai shiga ci ba dole sai an taimaka maka sai an agaza maka akwai wanda zaka ji ana cewa kai kadai gayya a wani bangaren amma ba a kowane bangare ba akwai bangaren da sai dai ku kadai gayya ba kai kadai gayya ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa a wani hadisi la yashkurullahu man la yashkurun nasu man la yashkurun nasa ko la yashkurullaha man la yashkurun nasa baya gode wa Allah wanda ba zai gode wa mutane ba ko kuma Allah baya gode ma wanda mutane ba sa gode masa ko ko wanda baya gode wa mutane kullum a wannan munasabar nikan maimaita cewa mai martaba sarkin dutse Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya ji kansa da gafara da rahama shine tubali na wannan karatun Allah ya ji kan ɗaya daga cikin manyan malamu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda shine su biyu sababin zuwa na a wannan masallaci tsawon shekara 20 din nan da doriya duk abinda zamu yi na dace to suna da kamasho mai tsoka a ciki domin addallu ala alkhairi kafa'ilihi duk wanda zai ishara ayi alkhairi kamar wanda ya aikata wannan alkhairi to wayannan bayin Allah muna masu addu'a kuma ba za mu yanke ba muna masu addu'a Allah ya ni'imta kaburburan su amin Allah ya yalwata musu amin Allah ya yafe laifukan su amin Allah ya kula da bayan su gabaki daya amin duk abin da suka bari Allah ya masa albarka amin yadan su da dikokin su Allah ya hada kansu ya masa albarka amin wannan alkhairi da suka yi Allah shi ya san inda zai tuke ko ba ni nake yi ba ko ma wane ne zai shugabanci wannan jihar in dai za a yi tafsiri a wannan masallacin to ya zamo extension ne na tafsirin mu ma'ana wanda mai martaba sarki ya kafa ne shine yayi reshi har ya kai inda Allah zai kai shi to muna masa addu'a Allah ya yafe masa kuma malamai suna cewa wato alamar karbuwar aiki a wajen Allah ya zama ya ci gaba bai dakata ba to wannan alama ce Allah shi yasa abin da yake cikin zukata amma ikhlasi muke zato shi yasa Allah ya tafiyar da wannan abin har ya zo halin da yake ciki muna roƙon Allah ya amfanar da mu masu fada kuma ya amfanar da wanda suke sauraro wannan majalisi namu baya mantawa da ƴan wannan makaranta tamu dattawan su shugabannin su da wanda ake shugabanta majalisar mu ba zai taba mantawa da mai girma sarkin gabas Alhaji Abubakar Abdullahi ba da mai girma Sa'in Dutse Alhaji Ibrahim Rabilu da kuma Ganuwan Dutse Allah ya ji kansa da gafara da rahama ya ji kansu gabaki daya da kuma Malam Ahmad kwamandan ƴan agaji na wannan masallaci wanda kun san cewa shine ya zamo wato ainihin kwamanda har Allah ya karbe shi wayannan bayin Allah sun yi iyayi akan su ga cewa komai na tafsirin nan ya ci gaba da gudana bai samu cikas ba akwai mutane masu daraja manya wanda suka rasu ba mu iya cewa duk sai mun kama sunan kowa a wannan wuri amma na san faɗa muku in kun ji mun ambaci wani mutum a wannan wuri to muna ambatar ko dai wanda suke shuwagabanni ko kuma wanda suka taka rawa a harkan wannan tafsirin duk mutanen da suka yi mana alkhairi mu da su fasinan to Allah ya fi mu sani ya fi su sani shi zai masa sakamako wallahi in mun ce sai mun fayyace wanda suke mana alkhairi a wannan wuri lokaci ba zai ba mu dama ba yanzu wannan azumin tun daga shigowar mu har yau din har mu tafi akwai wanda wani dai alherin su bai yake zuwa gare mu ba masaukin mu akwai Dr. Rabiu Ilyas akwai kuma Dr. Rabiu Yahaya da kuma Dr. Ilyas da Anarma Muhammad Khalil wani Abdul Aziz da kuma ni dan autan su to duk tare muke a wannan wurin wanda alkhairan mutane kullun na dare daban na safiya daban to waɗannan mutane Allah ka san su kuma ka sani cewa sun taimaka mu harkar da'awa yadda suka faranta mana Allah ka faranta musu sama da yadda suka faranta mana kuma Allah ya karbi abubuwan da suka yi mai girma ga Ladima Dattijo Uba wanda kun tabbatar abin sha'awa ina jin ya dawo Umara kwanan nan kwanan sa daya da zuwa Umara amma sai ya zo tafsirin sa wato abin da yasa muke yi wa shugabanni addu'a zuwan shugaba ba shi kadai yake zuwa ba duk alkhairin da shugaba yaje ya ji da waɗansu mutane mutanen nan da yazo da su wala Allah in ba sababiyan zuwan sa ba za su je ba kuma zuwan nan zai amfane su ba amfani na lokaci dai ba iya rayuwar su to shi sanya dole ne shugaba ka jinjina masa kuma kai masa addu'a mai girma ga Nadima muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya riko da hannayensa Allah ya faranta masa yadda yake faranta wa bayin Allah wallahi wannan bawan Allah rumfa ne da shirgi Allah shi yasan abubuwan da yake bayin Allah to muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya ya'yansa da zikokinsa Allah ya hada kansu yayi masa albarka ya ci yadda su gaba a rayuwa duka bukatun alkhairi da ake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu akwai Dattijo Alhaji Isa Ahmad duniya ba hutu Allah ya ba shi hutu duniya da lahira wannan tafsirin da muke yi ina jin tun kafin azumi da kusan wata ɗaya ko biyu ya ma je ya kai kuɗin da za a yada program din dan kawai ne riga shi kuma kullum wallahi waɗannan bayin Allah da na zana abokan tafiya alkhairin su ba zai yanke ta tare da mu ba gabaki ɗaya don Allah ya muna roƙon Allah ya saka masa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya yi wa bayinsa albarka gabaki ɗaya mai martaba sarkin dutse na yanzu Alhaji Hamim Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Hausawa suke cewa magaji magajiyi to amma kai mun da su ba magajiyi bane baka gajiya ba kuma insha Allah ba za ka gajiya ba saboda hanyar da mahaifinka ya bi dodar akan ta kake wallahi abinda zan faɗa muku ina taimako da marigayi ya yi mun ta fuskar shawarwari na wasu abubuwa na badala da ba daidai ba to wallahi shi ma haka muke wannan rayuwa akwai abubuwa ba sai na ambata ba akwai wasu munanan abubuwa da nayi dogon numfashi a kansu a tafsirin mu na bana wallahi shawara sace shi tun ma tafsirin da muke na sati sati yake ta mallan ya kamata yi magana akan kaza to shawarwarin sa ba sa yankewa mai girma sarkin dutse yanda ka hau wannan kujera akan nasara to muna roƙon Allah ya nunninka nasarorin da ya baiwa mahaifinka akan ka Allah ya nunninka maka nasarorin da ya ci Allah ya nunninka maka ka samu ninkin banikin su yadda ka fara a cikin nasara Allah ya baka kariya ya tsare ka gaba da baya Allah ya kiyaye ka daga dukkan abin ki Allah subhanahu wataala ya saka zamo haske da jigon addinin musulunci irin yadda mahaifinka yayi addinin musulunci to Allah ya baka iko kai makamancin wannan kuma abin da yake wannan kuma Allah ya kara maka wuyan dauka wallahi lokacin da Malam Abdul Wahhab ya zo na raka shi gina mai martaba ya ga abincin da ake yi ya ji bahunan shinkafar da ake dafawa da bahunan gero malam sai da ya dafe kai ya ce wannan ko gwamnati take wannan shine iya abin da za a yi to wallahi ko iya wannan abin Allah ya karba to an dace bane tana fatan mu duk abin da ake gabaki daya Allah subhanahu wataala ya karba alhamdulillahi mai girma gabna kai da tawaga kuma maka lale baraba kai ne mai gayya mai aiki a yau din nan na sani akwai muhimmin abin da wallahi da ya so ya tafi amma zuwa wannan wurin ne ya tokare shi ya hakura domin ya zo ya halarci wannan tafsiri kamar yanda aka soma da shi kuma ya zama an rufe da shi mai girma gabna akwai takarda kusan shafi biyu masu fadi da wasu matasa suka aika mun suka ce don Allah na yi maka godiya akan matakinka na daƙile barna suka ce akwai waɗansu mabarnata wanda suke rusa tarbiya da aka kora daga wasu jihohi makauta suka zo suka yi kaka gida a cikin garin dutse da kanta labari ka ce nan ma ba samu mafaka ba saboda haka kai wa jarar da su to muna maka addu'a akan wannan Allah ya maka albarka Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa kuma wallahi duk abinda zaka yi taimakon addini ba mu da mamaki domin wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi kama yakunul murabbi yakunul murabba mai girma gabna kai da ne tarbiyyan babban malamin mu uban mu limamin kafin Hausa duk mutumin da ya girma gidan malanta ya samu tarbiyyan malamai ana sa ran ya taimaki addini kuma alhamdulillahi zatan mu ya tashi daga zato akan ka ya koma ya kini fatan mu Allah ya kara maka albarka yadda ka soma wannan matsayi akan nasara to Allah subhanahu wataala ya taimaka maka Allah ya kade maka dukkan wani abin ki Allah ya tsinka yadda kai ga dukkan abin da zai zama barna ya baka ikon dakilewa kafin in shigo dinnan wani bawon Allah ya kira ni kuma ta babbar majiya yace ko na san cewa wannan karatun na babban masallaci da wasu karatuttuka muhimmai ya ambata yace wallahi duk mai girma gabna yake daukan nauyin bai so a sani kuma ya alƙawarta ko bayan azumi akwai waɗanda za su ci gaba to wannan abun ajinjina ne wato na shafa da ƴan uwa dan abinda muke anan inda a ce daga shi ake tsayawa alkhairi ba zai kai inda ake so ba na ambata muku a wata rana nake ce muku akwai ran da muka yi nasiha ko tafsiri akan muhimmancin zumunci da kuma haramcin yanke shi da ta goma shidda Allah yake ba wanda ainihin ya kyautata zumunci akwai mutumin da ya kira ni wani shekari wani gari yammacin dutse da nisa yace mallam akwai wani babban family sun shekaru ba sa ga maciji da juna amma ma'abota sauraron wannan tafsirin ne yace wallahi tare da shi suka saurari wannan tafsirin daga nan suka yi sulhu suka gyara tsakanin su wannan alkhairi in ba dan sawa a gidan radio akai wannan nesa ba wannan nesa bai san abin da akai ba to mai girma gabna da kai da makamantanka da suke wannan muna muku addu'a Allah subhanahu wataala ya muku kyakkyawan sakamako Allah ya cika muku burace-burancen ku na alkhairi a duniya da kuma lahira daga cikin abubuwan da na faɗa a cikin karatuttuka mai girma gabna akwai abubuwa na badala da barna da suke faruwa a unguwanni waɗansu garuruwa abubuwan suna da yawa wanda ba za mu iya cewa duk sai mun yi tahlilin su ba amma a gurguje akwai unguwanni da ake kokawa akwai waɗansu gidaje na badala waɗansu gidaje na rusa tarbiyyar matasa mazan su da matan su to mai girma gabna daga cikin abinda muke roko kana da wato ainihin jami'ai na boye wanda za su je su cinshino maka su jiwo maka me yake faruwa duk inda aka ji labarin wani gida na badala to a dauki matakin hana wannan badalar wanda yake barna idan aka hana shi wallahi taimakon sa akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taimaki dan uwanku ko ku ka tambayi dan ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ko aka zalunce shi sabai suka ce mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta to amma zamu yi mu iya taimakon azzalimi kuma sai manzo Allah ya ce ku hana shi zalunci in kun hana azzalimi zalunci to kun taimaka masa wallahi mai yin barna inda ya san alkhairin da ake masa na hana shi barna sai ya gode wa mai hana shi
to amma saboda wayansu ba san alkhairin ba sai suka ce an hana ruwa gudu wanda kuma wannan ba shine hana ruwa gudu ba wannan ma shine gudanar da ruwa domin gurbataccen ruwa ya kamata a tare shi kada ya zai bata mutane daga cikin abin da ke ba da shawara mai girma gwamnati alhamdulillah ka kafa committee wanda zai tantance hizba kuma ya alkinta hizba ayi mata gata sama da wanda take kai to daga abinda nake roko na farko Allah ya maka albarka da kyawun sakamako akan wannan committee abinda muke roko hizban nan a bata wato dukkan kulawa kuma din zai yi hizban nan a fadada ta hatta zuwa kauyuka musamman wajen yan uwa finali akwai wani daga cikin mutanen kirki zakakuri ne aminin mai martaba sarki ne Allah ji kansa malam Adamu mazazzaga wato wannan ba fulatinin da muna da fulani uku hudu irin sa wallahi da ba haka ba ba fulatini ne ahlus sunna mai addini wato idan kun ga aikin da yake a cikin kauyukan su wallahi za a yi masa jinjina to irin wannan bawan Allah irin su aka samu hizba a bangarorin su za su yi wa musulunci aiki ba na wasa ba a kusan satin da ya wuce yake ce mun akwai yan ta'adda irin yan kabilun su da ya ji labari suna da ainihin shirin abubuwa da suke yi na ba daidai ba ya shiga su irin ta fulani ya dora sandarsa ya je ya same su gwammai yana zuwa bai musu wata magana ba kawai sai kalmar shahada yace sai ta kalmar shahada suka yi ta maimaitawa yace to ku al'umma fulani Allah ya muku darajar da bai kamata ku bata wannan darajar ba ya dauko tarihi shehu dan fodiyo da irin yanda yayi wa addini yace wallahi dattawan nan sai kuka suka yi ta kuka yace to abinda kuke mana a yanzu zubar da kiman shehu dan fodiyo ne da da'awarsa wallahi yace da dama duk suka ainihin sauka daga ra'ayin su wanda yake mara kyau to samar da hizba irin wayannan bangarorin ba karamin al'amari bane ba mun fada daga cikin nasihar da muka yi da girma gwamna ko dai karkashin gwamnatinka kuma tare da hadin kan wayansu masu kudi masu kishi a duba yiwuwar samar da matasa muna da su a cikin dutse da wajenta matasa ne masu addini suna da ilimin addini gurgudan yi ko su ma ba su da abin yi to irin su in aka duba yiwuwar sama musu babura su dinga shiga lunguna suna ilimantar da maguzawan nan zaka ga cewa akwai maguzawa da yawa an musuluntar da su amma ba masu ilimantar da su sai mai masu wasu addini su maida su wani addini da ba na musulunci ba duk halar da aka yi da su a baya ta riga ta rushe saboda musuluncin kadai suka karba ba san ma'anarsa ba to amma idan aka samu irin wayannan matasan masu kishi na tabbata suna shiga lungunan nan suna musuluntar da wanda ba sa cikin musuluncin wanda suke cikin musuluncin kuma suna ilimantar da su idan suka san addinin su babu wanda zai kawar da su ainihin daga addinin su saboda haka muna roƙon a duba yawar irin waɗannan abubuwa in ba haka ba wallahi za ka ga cewa mu dai jihohin nan na arewa ana tararake su ku shira ne kuna ganin kilif da ake ta yawo da su musamman ƴan uwa fulani da ake ta ainihin farautar su ana danna su akan addinin da ba na musulunci ba kuma sai su zama matsala da hatsari mu akan mu to amma idan aka ilimantar da su aka fahimtar da su to mun yi wa musulunci gata su ma kuma alhamdulillahi an yi musu gata abubuwa suna da yawa ba za mu yi ainihin karshe su ba daga karshe akwai wani bawan Allah wanda shi ma baya so a fada to amma muna masa addu'a dai ne daga cikin yan uwa masu kishin addini hatta yan agajin nan namu na masallaci da dukkan bangarorin su duk da azumin nan kusan mutum 20 yayi wa dinki a jehunsa yana taimakon wannan da'awar ta yadda ba kwa zato wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya masa albarka Allah subhanahu wataala ya ba ƴaƴansa albarka ya gafarta wa ainihin mahaifansa wanda ainihin suka rasu ba za mu kai ƙarshen wannan al'amari ba sai mun yi godiya da jinjina ga dukkan ainihin ƴan jaridun mu da ƴan agajin mu da dukkan ma wanda suke mahalarta na sha faɗa muku halarta ku tana daga cikin abin da yake karfafa mana gwiwa da za mu zo ni da mai jan baki mu zauna mu kadai mu gaba kowa in mun yi karfin halin wani uku to na hudu ba za ku samu kowa ba to amma zuwan ku yana karfafa mana gwiwa yana mana kuna gamsuwa da abin da ake kuma kuna son wannan abin to wannan abin gaskiya yana ba mu karfin gwiwa da jajircewa kuma alhamdulillah kwalliya tana biyan kudin sabulu wallahi matasan mu da yawa sun karba kira kuma da yawan su muna samun kiran su da kuma tasatasan su cewa wannan abubuwa yayi tafiri a zakata su wani ya fadi wata badala da yake da san ga abin da yake ga abin da yake wallahi yanzu ya tuba ya daina wani kuma ya dunkule ya ce mallam ina manyan laifuka da yawa amma daga yau na yi da dama na bari to wannan kuma wallahi shine babban abin da muke so mu je gare shi matasan mu abin da nake ba ku shawara kusan ciwon kanku kusan muhimmancin lokaci ina yin takeici irin yadda matasan mu suke bata lokutan su akan wannan wayar da muke amfani da ita dazun nan wani daga cikin daliban mu ya kira ni daga Ingila dan ma dai yanke shi ne yana fada min irin abuwa da yake kokantawa na yadda yake ganin lalacewar tarbiya sai yake ce min yanzu mallan akwai baturan da shi yake da babban kamfanin waya mafi daraja yanzu a duniya yace yaga hirar da akai da shi yace tunda yake bai taba bayi wa waya minti 30 a rayuwarsa a wuni ba bai taba wannan ba yace domin sai ta shafi tasa rayuwar shi ne fa ya kirkiro ta kuma shi yake da kamfani mafi daraja amma bai taba bayi wa waya minti 30 a wuni ba amma wani zai ba waya awa 3 4 5 kuma duk a banza dalibi ne bai je muzakarar karatu ba bai je taimaki iyayensa ba bai je abin da zai amfane shi ba saboda haka ya kamata wayar nan ta zama dan lokaci ne takaitacce na iya abin da zai zama ainihin ya amfane ka daga ƙarshe iyayen mu mata ina yi muku nasiha lallai ku rungumi tarbiyyar amana ƴaƴa da Allah ya baku wato akwai da fisa ta turawa da suka dasa a cikin zukatan matan mu za ka ga yanzu iyaye mata da yawa sun haukace sai sun yi kuɗi ta kowane hanya ta kowace hanya duk abin da namiji yayi sai mace ta yi to mu sani cewa ita mace akwai limit din da musulunci ya saka ta in za ta tsallaka wannan to za ta tsallaka zuwa ga abin da Allah yake fushi da shi da yawa duk lokacin da aka ce mata sun fice daga gidaje mai gida baya gida mace ba ta gida wa zai tarbiyyar yaya ina yaya za su samu kyakkyawan yanayi kai kana waje ita tana waje a zuwa dauko waɗansu marasa addini a ba su tarbiyyar yaya kuna ganin irin yanda ake haskawa a irin CCTV kamera ta dauki wata irin waɗannan matan wanda ba musulmi ba wanda ake ba su renon yara su azabtar da yaro su dake shi su taka shi su mutu dukkan wadaƙanci ko kuma kuna biyan su albashi to saboda haka dan Allah iyaye mata ku zibinci wannan tarbiyya ta wannan yaya da Allah subhanahu wataala ya ba ku idan kuka tarbiyyaci yayanku suka zama mutane ku za ku fi kowa farin ciki kafin wani ya farin ciki idan suka lalace ku za ku so da kokawa kamin ya zama ainihin wani ya koka saboda haka ɗan uwa akwai mutane da yawa kamar yanda na ambata ba lalle mu yi ambata su ba wanda sun yi abubuwa amma Allah ya san su ya san domin sa suka yi muna roƙon yi musu kyakkyawan sakamako wallahi abinda nake so in fada ba iyakarsa kenan ba to amma wala Allah akwai jawabai na shugabanni da za su biyo baya wala Allah mai martaba sarki da mai girma gwamna ko abinda ya kamata haka kira akwai abubuwa da za a kare mu da su shi yasa nake ga ya kamata in takaita anan abinda muka yi na daidai a cikin wannan karatuttuka gaba daya gwamna ka tarne daga Allah ba kokari na bane ba ba iyawa ta bane ba kuma na sha fada muku wallahi duk wanda yace min ba ai daidai a waje kaza ba shi ya taimaka mu kuma wallahi shi ne burge ni koyo muke wallahi har yanzu ba mu iya ba wanda din ya gano kurakurai muna roƙon dan Allah yi mana gata ya ce an kuskure can an bata can sai mu gyara babban malamin mu Dr. Abubakar Sani Benin Kudu don Allah ina ba ku shawara zaman sa a garin nan karatuttukan da yake na fiqhu da aqida wallahi kota ce Allah ya yi mu wannan jahar wanda bai masauran jihohi ba kadan ne suka san kimar darussan da wannan bawan Allah yake ni na fada muku idan a dutse nake ba zan yi da wani darasin sa guda ɗaya ku ce min ba wallahi sai da imani da lafiya domin na tabbatar akwai littattafai da in ba a majalisin sa ba za ka samu inda ake karantar da su ba wanda suka shafi aqida tatacciya ko kuma manhajin ahlus sunna tatacce ina nikan maimaita in ce Allah ya saka wa mai martaba sarkin dutse da alkhairi irin Dr. Binnun Kudu da Malam Mahmud Yunusa da Dr. Abdullahi ɗan Kaba gashi nan zaune duk waɗannan suna daga cikin alkhairan sarkin dutse da ya kawo su a garin nan domin su ilmantar da waɗannan mutanen jahan nan su koya musu addini to ina riƙe sheku da majalis na waɗannan manyan malamai duk abinda suke karantawa ina kokarin su ga cewa tarbiyya ta karkama gata ne Allah subhanahu wataala yake yake mutanen wannan gari wallahi abin takeici ne a ce kana jin yunwa a zo a miƙo ma abinci kuma ka gitse baki ka ce ba za ka ci ba baka taimaki kanka ba to majalis din da waɗannan malaman suke da su dan Allah ku dinga ba su haɗin kai domin ya zama an gudu tare an tsira tare yan uwa za mu takaita anan na faɗa muku abinda zan faɗa wallahi yana da yawa amma dole mu takaita abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kurakuran da muka yi gajiyawa sai Allah ka yafe mana Allah duk wanda ya taimaka ma wannan tafiya Allah ka taimaka masa ya Allah duk wanda ya mara ma wannan tafiya baya Allah ka mara masa baya buƙatun mu na alkhairi gaba ɗaya Allah ka biya mana wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَنْغُوَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نقول الله دينونا بنا فرقا وطن أزمنا denun ta Allah ya nuna mana farban azumi aka bude wannan tafsiri lafiya kuma Allah ya ni'imta muka ga yau ranar rufe wannan tafsiri alhamdulillah sai mu gode wa Allah wasu da yawa da su muka fara amma yau ba sa nan kuma ka mu ne musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya sa can tafi nan mu kuma da muke raye Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wannan karatu da muka zo muka koya Allah ya ba mu ikon mu amfani da shi akwai karatu na baya da malam yau wani tsokaci wanda yace mu al'umma mu jahar Jigawa mu gode wa Allah muna cikin ni'ima ba za ka san kana cikin ni'ima ba sai kaga ɗan uwanka yana cikin wani hali yace ya fito sallar tahajjud karfe 1 da wani abu na dare amma ya ga maza da mata ana tururuwa ana fitowa ana zuwa wajen sallah ba wanda yake tunanin za a tare shi a hanya a kwace mai waya ko a yi mai wani abu mara kyau wanda sanin kowa ne jahohin da suke makwartaka da mu ba su da wannan ne tare da su da rana tsaka ma duk mai babban waya baya iya fito da waya sai a kwace mai in yayi sa'a a raba shi da waya in bai sa'a ba kuma a hada shi da tafiya asibiti ko kuma sai dai a ji an ce ya cika saboda haka duk wannan ni'ima ce da ya kamata mu dinga godewa Allah kuma wato tsoron Allah da jajircewa wajen neman ilimi duk yana cikin abubuwan da yasa muke da zaman lafiya a wannan jaha tamu. Saboda haka muna fata za a ci gaba da haka. Wannan watan mu kanmu rahotanni na rashin da'a da rashin tarbiyya abubuwa kala-kala sun yi sauki ba kawo mana ba. Kuma yawanci wannan albarkar wannan watan shi ya sa mutane da yawa sai su jingine ayyukan da su san ba daidai ba. Kuma bayan an ce an ga watan sallah sai kuma a koma wancan ɗabi'a mara kyau. Muna fatan za a zarce da wannan ɗabi'a mai kyau da aka ɗora aka fara yin ta, domin kuwa ba za mu iya yaudarar Allah ba mu ce wai watan azumi shi ne watan da za mu koma ga Allah mu tuba ga Allah, idan bayan azumi kuma an saki shedan shi kenan sai a ci gaba da abin da ya wannan. Allah ya kiyaye mu. Duk da tunkarowa azumi kowa musamman magidanta kowa tunaninsa yadda za a yi wannan azumi musamman saboda tashin hauhawa farashin kayan abinci, amma cikin ikon Allah da watan azumi ya shigo sai aka samu sauki. Wannan albarka ce ta wannan wata, sai bayan Allah suka ta fito da kayan abinci suna rabawa mabukata. Muna fatan wannan ɗabi'a za ta ci gaba har bayan watan azumi, domin ba a fita daga wannan ƙangi ba. Har yanzu muna cikin wani hali na hauhawa farashin abinci wadda dole mu ma sai mu kamar yadda malam ya faɗa dole a wa shugabanni addu'a. Su ma bayan Allah ne ɗan adam ne kamar mu, ajizai ne su. Saboda haka dan an zabe su kar ku sa a zuciyarku wai ba za su yi kuskure ba, ɗan adam ne su, amma dole a yi musu uzuri. Saboda haka dole mu taya su da addu'a wannan amana da Allah ya danka musu tamu. Allah ya ba su ikon rike mu cikin amanar kuntun rayuwa da muke ciki. Allah ya yi mana. Muna godiya ga mai girma gwamna, domin sanin kowa ne gwamnati ta iya ƙoƙarinta ta raba tallafin kayan abinci. Saboda haka kuma dole mu yi musu godiya. Allah ya saka musu alheri. Allah ya ba su basirar rike mu su kawo mana ci gaba a wannan jaha da ƙasa tamu. Yadda muka taru nan gaba ɗaya, Allah ya hada fuskokinmu ranar lahira a aljannar Firdausi. Malamanmu wadda suke nan da wadda suka faɗakar da mu a sauran wasu majalisosi, Allah ya saka musu da alheri. Allah ya albarkaci rayuwarsu. Mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu da'a. Daga ƙarshe muna godewa duk wadda suke wajen nan da wadda suke jin mu ta kafafen yaɗa labarai. Mune wa kowa fatan alheri. Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan azumi lafiya, a yi bukukuwan sallah lafiya, a gama lafiya. Allah ya ƙaro mana arziki a jihanmu ta Jigawa. Allah ya ƙaro mana arziki a ƙasarmu Najeriya. Musulmanmu wadda suke cikin wani hali musamman Palestine da Sudan da sauran wurare, Allah ya yi musu wannan masifa da suke ciki. Duk wanda yake da hannu gallaza musu, Allah ya mana maganin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita lakukan adalah untuk mengucapkan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه muna godiya ga Allah madaukin sarki da rayar da mu a gabar wannan karatu da mu kuma ya rayar da mu har mu zo ga karshen rufe wannan karatu a yau cikin darsa muna fata ubangiji Allah abinda aka yi ubangiji Allah ya karba wannan karatu da aka yi wanda yake ana yin sa kusan duk shekara ana sosai da shekara a wannan masallaci kuma kowa ya zo shi gurin karatun nan kullun cika yake kullun gurin nan a cike yake da al'umma wannan ya nuna cewa mutane sun karbi wannan karatu kuma sun yadda shi muna fatan abinda malam ya fadakar a cikin waɗannan kwanaki ubangiji Allah ya sa ya amfana da mu Allah ya sa ya amfana da mu a cikin rayuwar mu kuma muna fata cewar waɗannan abubuwa da muka koya darasa kuma koya a cikin wannan wata mai alfarma muna fatan Allah ya bamu iko da dikewa da cikuwar wannan darasa da muka koya domin kowa ya sani cewa kamar yadda mai martaba ya faɗa wannan wata za ka ga gaba ɗaya mun dage mun jajirce ana ta fama ana ta kokari to wannan abun wujjar cewa da abin da kake yi a cikin wannan wata shine zai baka tabbacin cewa ayyukan da kai a wannan wata sun karbu amma ba a ce kawai daga wata ya wuce shikenan kuma sai mu koma abin da muka koma da baya ba muna fatan Allah ya kiyaye mu daga wannan al'amar muna wa malam godiya kwarai da gaske bisa wannan jajircewa da yi da sauran malama da suka yi ta wa'azi suka yi ta fadakar da al'umma aka yi ta sallori na dare da Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya sa musu a mizanin su wannan al'amari mai martaba sarki dutse mai rigayi wanda shi ya sassa shi muna fatan Allah ya sa masa ladan a mizanin sa ubangiji Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya kai masa ladan zuwa ga kabarin sa malamai da suka gudanar da wannan abubuwa muna musu godiya kwarai da gaske muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abubuwa da aka fadakar da jama'a aka gaya mana yi kaza yi bar kaza abu kaza to Allah ya bamu ikon dukkan waɗannan al'amura kuma ya bamu ikon ci gaba da aiki da su daga ƙarshe muna ƙara godiya ga malamai da kuma jama'a da suka domin idan jama'a ba sa taruwa malam bai ji daɗin karatun ba to amma jama'a sun bada haɗin kai sun bada gudunmawa wannan kadai shi ma wani abu ne wanda kullun shi malam abin zai ƙara ƙarfafa masa gwiwa domin mutane suna zuwa so muna godiya ga jama'a yadda suka karɓi wannan al'amari kuma suke halartar wannan majalisi muna fata za a ci gaba da yi tunda yake karatun nan bayan wannan za a ci gaba da yi dage na sati-sati insha Allahu rabbi kuma muna fata cewar jama'a za a ƙara bada haɗin kai a ci gaba da halartar wannan karatu domin wannan al'amarin yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mu dan a koyo shi ka zo ka ga inda za a faɗa maka yi kaza kar ka yi kaza bar kaza ka yi kaza ko Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to halartar wannan majalisin kadai sai wanda Allah ya horewa akwai mutane da yawa suna ganin maimakon su zo su zauna su ci karatun kwana su ji su ci sharholiya to idan Allah ya zabe kana cikin mutanen da kake irin zuwa wannan kai halartar wannan majalisin to sai kai Allah godiya muna fata Allah ya bamu iko da karfin guwar halarta irin waɗannan majalisi a da ƙarshe muna ƙara godiya Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah abinda abubuwan da muka gabatar a wannan wata muna fata Allah ya karbe su Allah ya sa mu rasu a mizanin mu Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya tilgo da hannayen mu Allah ya bamu iko aiwatar da abin da yake daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
inda ta hamba idan kafaya ko da na rabana kana shan maka
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت الجحمد وأهلا أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله من تابعنا يا الله كيف سرجن سروتا يا الله من دغا هنانك ادايدي wannan lokaci ادايدي wannan rana da muke rufe tafsirinka man daga hannunmu ya Allah muna roƙonka kuma baka saba alƙawari ya Allah ya ubangiji kai mana afwa ya Allah kai mana afwa gaba daya اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ubangiji Allah ka karbi ibadojin da muka gabata a wannan wata ya Allah ka karbi ibadojin da muka gabata a wannan guranin ku masu albarka ya Allah babban malaminmu da ya karantar da mu Sheikh Muhammad Nasir Yahya Allah ka saka masa da mafificin alkhairi ya ubangiji ka sa albarka a zurriyarsa da ayyukansa da shekarunsa ya Allah ka tsawaita ransa mu amfana ya Allah ka tsawaita ransa mu amfana ya Allah ka tsawaita ransa mu amfana ya Allah malaman wannan gari na dutse da wannan jaha ta mu ta jigawa da dukkan masu da'awa Allah ka taimake su ka saka musu da alkhairi ya Allah gwamnatin jahar jigawa ubangiji kai ruko da hannunta ya Allah mai girma gwamna malam Umar Namadi ubangiji Allah kai ruko da hannunsa ya Allah ka zama gadansa Allah ka bashi macawa ta nagari Allah ya taimake shi da mataimakansa da yan majalisarsa da kwamishinoninsa da shugabannin ƙananan hukumomi ya Allah ka taimake shi Allah ka sa jahar jigawa ta zama zakaran gwajin tabi ya Allah ka raba mata dukkan sharri Allah ubangiji masarautar dutse Allah ka taimake ta kai jagoranci gare ta Allah ka jiƙa mai martaba sarki dutse da ya gabata a hannun sanu Muhammad Sunusi Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa ya ubangiji ka taimaki zurriyarsa da ƴaƴansa da jikokinsa ya ubangiji ka yaukaka ayyukan da ya kafa da ya assasa ya Allah ka taimaki majalisar sarki mai martaba Alhaji Muhammad Habib da tana Muhammad Sunusi Allah ka ruwa da hannunsa Allah ka taimaki fadarsa da ƴan majalisarsa da hakimansa ya arhamar rahimin ya Allah har masu unguwanninsa Allah ka taimake su ya Allah duk mai taimaka wannan tafsiri tafsiri Allah ka taimaka masa ya Allah wadanda suke kisan da wannan tafsiri ne sa Allah ya saka musu alkhairi tun da yin social media Allah ya taimake su wanda suke sa a cikin jaridu Allah ya taimake su ya ubangiji Allah ya taimake yan jaridu mu gaba daya ya Allah wannan masallaci Allah ya tsare shi wanda suke taimaka wa wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah halin da muke ciki a ƙasa Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana Allah ka sauƙaƙa wa tarakawa ya ubangiji ka wadata al'umma ya Allah ka wadata al'umma Allah ka raba mu da tashin hankula da matsalolin farashi Allah ka wadata al'umma Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka raba mu da tsari abinci ya ubangiji dalibai masu neman ilimi Allah ka taimake su na boko da na addini Allah ka taimake su ya ubangiji yan kasuwan Allah ka yi ruwa hannunsu ubangiji ma'aikatan gwamnati jami'an tsaro na farin kaya da masu yan sandan ciki da Allah ka taimake su sojojinmu da suke ta fama da zaman lafiya Allah ka taimake su na ubangiji samari da yan mata Allah ubangiji kai musu jagora Allah ka ba su maza da mata haka ya ubangiji ka taimake addininka da sunnar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan jiha da wannan kasa gaba daya ya Allah ka taimake ayyukan hijba ya Allah ka taimake ayyukan hijba ya Allah marasa lafiya a cikin gidaje da tabi da wannan shi cikin asibiti Allah ba su lafiya ya Allah ka saka fara ne gare su ubangiji Allah ka yau ka tsallaka Allah ka gaggauta ba su lafiya ya rahmanur rahim da warawa da ba su zama ta Allah ka ba su marayu Allah ya zama gadar su mamatan mu tunda da kakannin mu Allah ka yafe musu ya Allah duk mai bukata a cikin zuciyarsa a dai wannan lokaci Allah ka biya masa ya Allah duk mai bukata a cikin zuciyarsa a dai wannan lokaci Allah ka biya masa ya ubangiji ka sa idan mutuwar mu ta zo mu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin